Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanku da asuba. Da fatan kun tashi lafiya. Madina Dahiru ne shanu ce tare da Ibrahim ta Almasi Garba. Da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri. Yau 2 ga watan Yuni na shekarar 2020. Kafin ku ji abubuwan da muke tafi da su, ga Ibrahim da kanin labarai.
Shugaban Amurka Donald Trump ya ce waɗanda suka yi zanga-zanga ta hanyar tashin hankali a ƙasar da sun aikata ta'addancin cikin ƙasa. Tsohon shugaban Amurka Barack Obama ya ce ya kamata Amurka wanda suke zanga-zanga kan mutuwar George Floyd su yi amfani da fargar da suka yi ta wajen shiga harkokin siyasa a wuraren da suke. Sannan sakamakon gwajin gawa wanda dangin marigayi George Floyd suka sa aka yi ya nuna cewa shakewa ce ta yi sanadin mutuwarsa a bakon jiya lokacin da wani ɗan sanda ya sa gwiwarsa kan wuyar Floyd ɗin gidan ne.
Kanin labaran kenan. Bayan kashi na farko na labaran duniya za a ji cewa bayan da hukumar da ke kayyade farashin man fetur a Najeriya ta sake rage farashin litar man fetur daga naira 125 zuwa naira 123.50. Masana tattalin arziki sun fara mayar da martani inda suke cewa ba a nan gizo ke saka ba.
Gaskiya al'amari shine wannan farashi duk da gwamnati na canza shi baya tasiri. Me yasa? Saboda mafi yawan masu sai da man nan sun tsau shi a farashi ne da tsada. To lokacin da aka ce an rage farashin babu wanda zai zo ya ba su bambancin tsakanin yadda suka saya da yadda ake so a saida.
Ya kuma a ji martanin da kungiyar malaman jami'o'i suka mayar wa hukumomin Najeriya. Bayan da gwamnatin ta yi barazanar kai asusoki idan ba ta koma teburin sulhu ba.
Idan gwamnati ta ce za ta shiga kotu, ai ba wanda zai hana ta shiga kotu. In aka shiga kotu ai sai an saurari bahasin kowane.
Kamar kowace ranar Talata, yau ma muna kusa da shirin tsaka mai wuya wanda Aliyu Mustapha Sokoto ya shirya zai kuma gabatar. Amma yanzu sai a gyara zama domin sauraron cikakkun labaran duniya.
Assalamu alaikum masu saurare, da fatan an tashi lafiya, da fatan kuma za a mana aikin gafara saboda kuskuren fadin kwanan wata da na yi jiya. Ga labaran. Shugaban Amurka Donald Trump ya ce waɗanda suka yi zanga-zanga ta hanyar tashin hankali a ƙasar sun aikata abin da ya kira ta'addancin cikin ƙasa. Yana mai shan alwashin cewa zai kawo ƙarshen abin da ya kira bore da karan tsaye ga doka a faɗin ƙasar. Trump ya ce zai yi amfani da dukkanin kayan aiki na gwamnatin tarayya na soji da na farar hula wajen tsaye da boren da kuma wasosan da ake yi da kuma dai lalata dukiyoyi da cinna musu wuta da ake yi a faɗin ƙasar tare kuma da kare ƴancin Amurkawa masu bin doka da oda ciki har da masu son yin zanga-zangar lumana. Jim kaɗan da fara jawabin shugaban ƙasar, manema labarai da ke jira a wurin shakatawar nan na Rose Garden sun yi tsirjin fashe-fashe masu ƙarfin gaske na barkonun tsohuwa a wajejen shakatawar nan ta Lafayette Park inda 'yan sanda da masu zanga-zanga suka ja daga. A halin da ake ciki kuma tsohon shugaban Amurka Barack Obama ya ce ya kamata Amurka wanda ke zanga-zanga kan mutuwar George Floyd su yi amfani da wannan fargar da suka yi wajen cimma sahihin canji ta wajen shiga harkokin siyasa a wuraren da suke. Naji wasu na nuna cewa wannan matsala ta bambancin launin fata wadda ke faruwa akai-akai musamman ma wajen shari'ar manyan laifuka na tabbatar da cewa abin da kawai zai iya sa a samu sauyi shine matakin zanga-zanga da kuma yunkuri na kai tsaye. Abin da Obama ya faɗa kenan a wata kasidar da aka wallafa a yanar gizo jiya Litini. Obama ya ƙara da cewa ƙarshenta dai kafin duk wata fafutukar da ake muraji ta yi tasiri sai an saka ta cikin takamammun dokoki da cibiyoyin aiwatarwa. Amma kuma a tsarin demokaradiyya wannan na iya faruwa ne kawai idan muka zaɓi waɗanda suka damu da buƙatunmu. Sakamakon gwajin gawa wanda dangin marigayi George Floyd suka sa aka yi ya nuna cewa shakewa ce ta yi sanadin mutuwarsa a makon jiya lokacin da wani ɗan sanda a Minneapolis ya sa gwiwarsa kan wuyar Floyd ɗin ya danne na tsawon mintoci da dama. Floyd, baƙar fatan Amurka mai shekaru 46, ya mutu a makon jiya yayin da an kwake hannunsa bayan danne shi ɗin da wani ɗan sanda farar fata mai suna Derek Chauvin ya yi. fitowarsa wadda aka nada ta bidiyo ta haifar da tashi-tashin hankula a biranen Amurka da dama. Tuni dai aka tuhumi Chauvin da laifin kisan kai a wannan al'amarin. Likitan dangin Floyd Michael Baden ya ce gabanin mutuwar Floyd bai fama da wata rashin lafiyar da ka iya zama sanadin mutuwarsa. Wannan rahoton na zuwa ne bayan da binciken wucin gadi da wani likitan karamar hukumar Hennepin ya nuna cewa babu wata alamar cewa shakewa ce ta yi ajalin marigayi Floyd. Sakamakon binciken na karamar hukuma ya nuna cewa mutuwar Floyd na da nasaba da yadda 'yan sanda suka yi da shi da kuma rashin lafiya.
Ibrahim zai sake shigowa da ci gaban labarin duniya. Yanzu sai rahotannin namu. Hukumar da ke kayyade farashin man fetur ta Najeriya ta fitar da sanarwar sake rage farashin litar man fetur daga naira 125 zuwa naira 123.50. PPPRA ta ce farashin man zai tsaya tsakanin naira 121.50 zuwa naira 123.50. To sai dai masana tattalin arziki sun ce wannan farashin ba zai tasiri ga 'yan kasuwa da marasa karfi ba. Daga Abuja, Shamsiya Hamza Ibrahim ta aiko da wannan rahoto.
Wannan sabon umarni na kunshe ne cikin sanarwar da aka aika zuwa ga 'yan kasuwar man fetur a kasar. Idan ba a manta ba, a ranar 7 ga watan Mayu ne kamfanin NNPC ta fitar da sanarwar rage farashin rumbun adana man daga naira 113.28 zuwa naira 108 a duk fadin kasar. Alhaji Kasim Kurfi, masani kuma mai sharhi kan al'amuran da suka shafi tattalin arzikin kasa a Najeriya, ya ce wannan farashi ba shi da tasiri ga 'yan kasuwa bare talaka da ke neman abin da zai kai bakin salati.
Gaskiya al'amari shine wannan farashi duk da gwamnati na canza shi baya tasiri. Me yasa? Saboda mafi yawan masu sai da man nan sun sau shi a farashi mai tsada. So lokacin da aka ce an rage farashin babu wanda zai zo ya ba su bambancin tsakanin yadda suka saya da yadda ake so a saida. Wannan ya sa kowa yana yin abin da ya ga dama. Kuma abin takeici wannan farashin ba ya tsaya ga 'yan kasuwa ba. Ko da gidajen mai kamar na NNPC wanda yake ana ganin na gwamnatin tarayya ne, in kika ce sai gaba bumanci, kuma wannan abun mun kasa gane kashi.
Biyo bayan wannan sanarwa na rage tsohon farashin rumbun adana man, an yi ta tsammanin sabon farashi da hukumar da ke kayyade farashin man fetur ta Najeriya za ta fitar ga 'yan kasar da ke ta sa ido musamman a wannan yanayi da annobar cutar COVID-19 ta kara dagula lamura da suka shafi rugujewar farashin danyen man fetur a kasuwar duniya. 'Yan Najeriya sun bayyana ra'ayoyinsu mabambanta kan wannan batu.
Sunana Muhammad Salisu Dauda daga nan garin Jos. A gaskiya ni dai ra'ayina akan maganan wannan rajimai da naji gwamnati ta yi, more especially a yanzu a cikin wannan yanayi da ake ciki. Eto ta wani fannin kamar abun yabawa ne. To amma abin damuwa shine mu mun yi la'akari mutanen la'akari da cewa yanzu an riga an cire tallafin man fetur da gwamnati ta cire, yanzu ba tallafi da take biya. To amma bi ma'ana yanzu idan tattalin arzikin duniya ya tashi kamar duniya yanda ake ta kokarin bude tattalin arziki yanzu, to alamu ya nuna mai dai yanzu danyen mai ya fara dawowa $35 barrel daya.
Sunana Muhammad Nasir Said, Liman a garin Katsina. Ra'ayin mu kan shi ne mun ji an ce an rage kudin mai, amma gaskiya yanzu bamu gani a ƙasa ba. Me bamu gani a ƙasa ba kamar ni yau na zo da garin Katsina na sai mai lita naira 125. So kin ga ba a rage ba tuna.
Wannan karo shine dai na uku da aka ƙara sauya farashin man a cikin wannan shekara a Najeriya. Shamsiya Hamza Ibrahim, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To a gaida Shamsiya da ta hada mana wannan rahoton. Har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu ga Ibrahim ka Almasi Garba da ci gaban labarin duniya.
Hukumomi a birnin Wuhan na kasar China sun ce sun yi ma ilahirin mutanen birnin gwajin cutar COVID-19, wanda hakan na ɗaya daga cikin matakan da kasar ke ɗaukawa na maido da ƙwarin gwiwar 'yan ƙasa da kuma harkokin tattalin arziki. Wannan gagarumin gwajin da aka yi ya nuna cewa mutane 206 ne kadai ke dauke da cutar ta COVID-19, wanda kuma dukkanin su ke rukunin gyauran cuta. tun bayan barkewar cutar zuwa yanzu birnin ya bada rahoton kamar mutane sama da 50,000 da cutar. To ko me yasa hukumomin birnin suka yi gwaji ma kowa da kowa idan mutane kalilan ne kawai suke dauke da cutar? Masu lura da al'amura na ganin an yi hakan ne saboda karfafa gwiwa wa mutane fiye ma da zama wani matakin kiwon lafiya. Wuhan ne dai birnin da cutar ta fara kulla a watan Disamba. Maganin nan na Remdesivir ya nuna sakamako mai fa'ida musamman ma a jikin mutanen da cutar COVID-19 ba ta yi musu tsanani ba a gwajin baya-bayanan da aka yi a cewar masu kirkiro maganin a jiya Litini. Kamfanin Gilead Sciences jiya Litini ya yi shelar cewa gwajin baya-bayanan da aka yi ya nuna cewa mutane da suka sha maganin a tsawon kwanaki 5 na da kashi 65 cikin 100 na yiwuwar samun sauki a cikin kwanaki 11 fiye da waɗanda suka sha magungunan da aka saba bayarwa. Hukumar lafiya ta duniya WHO jiya Litini ta tabbatar da wata barkewar gunyar cutar nan ta Ebola a Jamhuriyar Demokaradiyyar Congo a daidai lokacin da barkewa ta farko ta fara nuna alamar kawo ƙarshe. A wani taron manema labarai da yayi a birnin Geneva jiya Litini, shugaban hukumar ta WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus ya ce wannan sabuwar barkewar ta auku ne daura da birnin Mbandaka da ke lardin Equator na arewa maso yammacin ƙasar. Gwamnan lardin Bobo Boloko Bolombu ya tabbatar da mutuwar mutane hudu sanadiyar cutar. A shekara ta 2018 lardin na Equator ya yi fama da barkewar cutar ta Ebola wadda ta kashe mutane 33 kafin aka shawo kanta.
Ibrahim da ya karanto mana cikakkun labarin duniya. Yayin da kungiyar malaman jami'o'i a Najeriya ASU ke ci gaba da yajin aiki, gwamnati ta yi barazanar maka ta a kotu idan ba ta koma teburin sulhu ba. Ɗaya daga cikin masu magana da yawun malaman jami'o'i na kungiyar ta ASU, Farfesa Muntaka Usman, ya gana da muryar Amurka ta wayar tarho inda ya mayar da martani akan kiran da gwamnati ta yi, inda ya kuma yi bayani akan abubuwan da ka iya kawo cikas a tattaunawar su da gwamnatin tarayya. Ga yadda hirar ta su ta kasance da wakiliyarmu Madina Dauda.
Professor, wani ƙarin haske za ka yi mani akan kira da gwamnatin tarayya ta yi muku cewa ku koma kan teburin sulhu?
Muna tattaunawa da gwamnati shigo wannan annoba coronavirus din shine yasa aka dakatar da tattaunawa.
To za ku sabunta bukatun naku ne na tun shekara 2009 din ko dai akan wa'annan din sune dai za ku dogara?
Maganar tattaunawa ta danganci wa'annan bukatu na yarjejeniyar da muka shiga tsakaninmu da gwamnati ta 2009 shine ake sabunta ta. Amfanin sabunta yarjejeniyar shine abubuwan da aka ce za a yi a wannan yarjejeniyar shin an yi su, in ba a yi su ba menene mafitar yadda za a yi a sasanta su a yi daidai da daidai.
To wani martani za ka mayar a game da barazanar da gwamnati ta yi na cewa in kun ki amincewa da kiran da ta yi muku na dawowa kan teburin sulhu za ta shigar da ku ƙara kotu?
Idan gwamnati ta ce za ta shiga kotu, ai ba wanda zai hana ka shiga kotu. In aka shiga kotu ai sai an saurari bahasin kowane, sannan kuma na yi imani da cewa kotunan Najeriya suna ba da hukunci da ya dace ga abin da ake bayani.
Menene mafita na wannan takaddama ta ku da gwamnatin tarayya da takici takicin yewa?
Duk yadda kasa ta kasance ta ci gaba sai tana da al'ummomi masu ilimi, and al'ummomi masu ilimi su kan fito ne a bisa jami'o'in da ta tahiyar da kasan nan. Yanzu matsalar da muke ma ciki an ga mahimmancin cewa ya kamata ilimi a bashi mahimmanci. To idan gwamnatin tarayya ta ga damar ta ce ta tahiyar da ilimi akan abubuwan da sauran kasashe na duniya suka fuskanta, ana so a ci gaba, to sai a yi. Idan kuma ba za a yi ba, za a yi ta wani rarrage ne, to wannan matsalar ba za ta taɓa kauduwa ba.
To ma sauraron mu wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 19, 31, 49 da kuma 60 sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Baya ga haka a ko da yaushe kuke so za ku iya zuwa shafukan mu na yanar gizo wato a voahausa.com ko sashenhausa.com ko kuma shafukan mu na Facebook da Twitter domin kallon hotuna da bidiyo. Yanzu kuma sai shirin mu na gaba.
Saka mai wuya.
Ba wai mutum bai da abun fada ba, kar ka zo cikin al'umma kana yin magana wacce take ba ta gaskiya ba. Ana maganan bara tun kafin kai a haife ka ake. Ka sai
bara ko almajiranci daya. Kai ka ba mu shawara kace a bambance tsakanin almajiranci da bara.
Yau yana yi ne na kuskure da yafi ya dauko maganan shi daidai. A'a ka ci tuwon kafin in jaye.
To bara bari mu ji.
Ka ci tuwon ai Sheikh
Albani bari mu kalla. Sheikh Albani ina magana tam nake baka tambaya.
Jama'a barkan ku da wannan lokaci, barkamu da sadon mu da ku a wani sabon shiri na tsaka mai wuya. Muna fata kula nan kallokan mai da muke a nan Washington DC. Muna ci gaba da tattauna maganar bara ko kuma almajiranci da kuma yadda yake canja fasalan zaman al'umma a sassa da yawa na kasashen mu na Afirka, kuma ba Najeriya ba, kuma a Najeriya musamman arewacin ta. To yau ma zan sake haɗa ku da Isa Lawan Ikrata da bakinsa malamai guda biyu da ya gaito domin tattauna wannan al'amari, wato Sheikh Haliru Malaya da kuma Sheikh Jamilu Albani, inda yau za ku ji wasu daga cikin wato abubuwa da suka shafi wannan al'amari, musamman ita kanta cutar corona din yadda ta kutso cikin wannan al'amari ta shafe shi. To malam Isa, bismillah.
E babban mutum yace yaran wanda aka kore su ne aka rushe musu shago, yaran wanda aka kore su aiki ne. Yanzu ya gama gaya mana cewa baran nan an yi ta 1957 ko ai da
karatun Allah almajiranci.
Karatun Allah nan an fara shi kaza, to kenan akwai tanakuzi. Yace kuma yawancin su a wata maganar kuma ta farko ma yace ƴaƴan wa'innan ne. So ni abin da nake kallo ya kamata mai face reality. A'a ba wai mutum bai da abun fada ba, kar ka zo cikin al'umma kana yin magana wacce take ba ta gaskiya ba. Ana maganan bara tun kafin kai a haife ka ake yi. Ka sani
bara ko almajiranci daya. Kai ka ba mu shawara kace a bambance tsakanin almajiranci da bara.
Yana yi ne na kuskure da yafi ya dauko maganan shi daidai. A'a ka ci tuwon kafin in jaye.
To bari mu ji.
Ka ci tuwon ai Sheikh. Ai tuwon
Albani bari mu kalla. Sheikh Albani ina magana tam nake baka tambaya. Mu aje wannan kuskuren, mu kalli tambayar da na maka.
Number 2, point of correction. Akwai bambanci tsakanin namiji yana gwamna ya tafi da abu. Ina da dalilin da yasa na faɗa.
Mu aje magana nan, muna magana akan almajiranci duk maganar siyasa aje ta. Yanzu maganar almajiranci an ce za
yadina samu na maganar siyasa. Ina da magana ta.
Za ku iya buga misali.
Freedom of movement da yake ta magana. Constitution din da yake karanta wannan shi ya faɗi cewa akwai halin da za a iya kwace mu mutun rakin da yake da shi. Shi ya faɗa. Kaje ka karanta an ƙarya ake maka.
Yanzu
akwai na farko number 1, akwai abin da zai zo kana da public peace. Common right inda aka baka, yanzu an ba mu right of speech. Amma idan mutun zai zo a right of speech din ya dinga yin maganganu, ya zagiwa ne, gwamnati ta kwace, constitution ya kwace. Dai kenan,
yanzu mu kalli maganar almajirai.
Maganar right of order, maganar public order.
Mu dawo magana malam, muna maganar almajirai ne da almajiranci, kar mu shiga wani abu daban.
Muna magana akwai abubuwan da so da yawa yan human right za su tafi daban, addini kuma fuskan da ya kalla na musulunci daban. So ya kamata ya dauki guda daya. In zai magana akan human right ne daban, yanzu in kance mutun hannu yan human right za su ga ka saba. In yayi sata ya kai nisabi, amma addinin musulunci ya ce a yanke mai hannu.
Yanzu
saboda tunda ka ce in bar wannan maganan, mu abinda muke fada shine har yanzu har gobe muna son a samu dama. Ya za a yi ƴaƴan mutanen nan su karatu kala biyu, su karatu addini, su haddace alqur'ani, su karatu zamani, su tafiya da fuka-fuki guda biyu.
To amma me yasa kuke ce a mai da su gidan
zuwa? Burin mu shine kowanne da yanda kake nan Isa Lawal Ikrata, da ba kai karatu zamani ba, ba za ka zama haka ba. a cikin su muke so a samu ciyamomi muna fatan Allah ya kai mu yau a cikin su a samu gwamnati muna fatan Allah ya kai mu a cikin su a samu shugabannin kasa amma ta yaya da jahilci shi karatun alqur'ani da ake karanta ake magana maratib ne akwai karatun alqur'ani tilawatan akwai karatun alqur'ani ka san shi ka san tafsirin shi ka san ma'anar shi saboda haka mu abun da muke kokari shine yaran nan kowa ya zauna a gaban dan shi a gaban iyayen shi in yay karatun boko ya dawo je karatun addini kuma akwai abun da ake ce ma custody yanzu a constitution din da ake fada idan baka kai shekara 8 shekara 18 ba in mutun ya musulunta in ka kai shi kotu kotu za ta ce a mai da shi wajen iyayen shi in christianity yake za ce a mai da shi christianity a mai da shi garin su kenan ashe custody akwai custody na mutumin da idan bai kai shekaru ba wanda suke na maturity dole za a mai da shi zuwa ga garin su ko iyayen shi
Sheikh Albani ku yanzu kun yadda a mai da yara garuruwan su ne
abun da muke fada abu biyu ne ya taso na farko ga wannan fitina ta taso ana kawo mana namu mu ma duk wanda yake jahar Kaduna an kawo mun kebe su a waje daya mun ba su abinci mun dauko likitoci sun duba lafiyar su kana ji wannan magana bayan sun duba lafiyar su an sa musu kaya mai kyau ba kamar yanda wani yake fada ba wai ana tura su a motoci kamar shanu sa su akai a motoci masu kyau da data aka je kowanne local government aka ce chairman ya fito bayan chairman a samu sarakunan mu sarakunan gargajiya masu mutunci sannan a samu manyan malamai su karbi yaran nan kowanne yaro kuma a kai shi gidan shi
yanzu in corona ta wuce malam idan corona ta wuce za a ci gaban almajiranci ko sun koma gida kenan
nake fada shine kowanne jaha kowanne gwamnati yana da dama ya sa dokan da ta dace da jahar shi mu abin da muke so ƴaƴan da suke jahar Kaduna ƴaƴan da suke jahar Kaduna mu bamu gama sauke ma nauyin baballe mu dauko na wani jaha Allah zai taimake zai tambaye gwamnatin jahar Kaduna ƴaƴan jahar Kaduna ne Allah ba zai taimake shi ba zai tambaye shi ƴaƴan jahar Kano ba zai tambaye shi ƴaƴan jahar Niger ba zai tambaye shi ƴaƴan jahar Zamfara ba Allah zai tambaye shi ƴaƴan jahar Kaduna ne
mun maka tambaya karshe kafin dawo zan dawo gurin ka
mu kare ƴanci da mutuncin ƴaƴan jahar Kaduna
wata magana da shi Sheikh Maraya ya fakada ita ce karatu da ake kamar ko na secondary kila ma ko jami'a zaka ga sai an fita waje to idan aka ce ga wani malami ya shahara a Zaria misali sai wani mahaifi daga Ikara yana so ya dauko kudin shi ya kawo shi Zaria wannan tsari da kuke so ku yi yanzu zai amince ko ko kawai dai dole sai ya nemi mai karatu a Ikara
bari ka ji ba Zaria ba ni na tsallaka na ban Najeriya Najeriya yi karatu a kun da ma za su tsallakan suna zuwa duk jami'o'in duniya da duk inda suke so su yi karatu ba wanda ya hana su balle ma Najeriya
tsarin ku zai yadda da wannan
nace maka duk duniya in kana so ka je zaka je kai karatun ka ma ba Najeriya kadai ba
irin ina maganar wannan tsarin da kace kowa ya koma gaban mafi
idan iyayen shi sun amince mishi zai je duk inda yake so ya karatu shi inda da tsari mai kyau mu kuma jahar Kaduna muna da tsarin da muka sa duk wanda zai shigo jahar Kaduna sai ya kare wannan tsarin
Sheikh Anur Maraya ina ganin kamar a iya cewa baki yazo daidai tun daga shi yana maganar kowa zai iya towa ya karatu in iyaye sun yadda an yi tsari
shi yana magana ne akan shi bai ma san matsayin masu gidan nashi ba bai san matsayin da suka dauka ba kafin yawa matsayin cewa dukkan almajiri ya fita ya tafi jahansa ta haihuwa ashe shi bai ma san abin da ake magana ya kamata ya daina samun baki sanda yake magana sanda yake magana sannan kuma
ina san baka da kana da wani abu jibi in kana da wani abu akai zan dawo gurinka
sannan kuma ga tsarin mulki kamar yanda ne magana dazu ya kawo wani abu gashi ya karanta ya nuna mana inda aka ce jaha za ta iya tana da hurumi gashi ga tsarin mulkin a gaba
ana magana ne ana ga kuma
tsarin mulkin Najeriya sashi na daya karaman sashi na uku ya faɗi cewa duk wata doka wacce ta karo da tsarin mulkin Najeriya to wannan dokar ba ta tace tsarin mulkin shine a sama wannan shine abin da sashi na daya karaman sashi na uku na tsarin mulkin Najeriya ya faɗa sannan kuma fitar da almajiran nan yanzu da suke yi suna cewa makarantu kaza kaza makarantun su ma ba su da kyau duk jahar Kaduna ba secondary school guda daya wadda take da library wanda yake library ba secondary school guda daya wacce take da ɗakin bincike na biology ko chemistry ko physics wanda ya amsa sannan ajujuwan makarantun a cin kusa suke sannan dan haka ne ma babu wani ma'aikacin gwamnati a yau wanda dan sa ke secondary school din gwamnati sai guda ɗaya da aka dauka aka kai primary school shi ma kafin a sa shi sai da aka kashe makarantar naira miliyan 197 saboda dan gwamnati dan mai bashi tuwo so da ka ya kamata misali ko ba gaskiya ba a dubi abin nan da kyau kuma babban abin takeici ne a ce gwamnati tana daukar mutanen ma da basu san matsayar ta ba gwamna mai gidanki yace kaza kai ka warware so da kake yana ta'alliƙin abin da gwamna yake nufi kila gwamna yana magana a dunkule shi yana magana wannan tsari na almajiranci za a tabbatar da kowa ya koma gaban iyayen shi ya karatu in kuma an samu izinin iyaye za a taso a je wani guri
yamma kaman dalilin da ya fada cewa saboda wannan abu da aka samu ne ake mai da almajirai waye ya fara kawo corona a jihar Kaduna shi ya mai da shi kauyen su almajiri shi bai kawo ba ya da mai akai wanda ya fara kawo corona a jihar Kaduna waye shi
amma ai almajiran da aka kawo malam wato su jihar Kaduna ta fitar da almajiran ta kafin a kawo mata na kanan da suke da wannan cutar
to misali in wasu sun yi ba daidai ba ku sai ku yi tsarin mulkin Najeriya sashe 41 gashi a gaba na karamin sashe na 1 yace duk dan Najeriya yana da dama ya zauna a ko ina so da haka har in wani ya saba kaida ya kawo maka kai ma sai ka saba
mana me yasa kake ganin
kuma ya rantsa da alqur'ani in musulmi ne gwamnati zai kada tsarin mulki in kristiyan ne ya rantsa da bible sannan jahar nan kun cewa kowa ya zauna jahar da aka haife shi ne ta kawo waɗanda ma ba ƴan jahar ba suna nan yanzu suna aiki a jahar nan manya ne a jahar nan su ya baban su zauna a jahar su ba har sun zo jahar wasu suna aiki sannan a ce kowa almajiri shine za a kora daga jahar
kare shi kuma malamai to jama'a zan muka zo karshen wannan shiri na wannan mako sai Allah ya kai mu ranar talata mai zuwa muna fata mu zo mu ci gaba inda wannan shiri mai zuwa din za ku ji yadda ake bada dalilan cewa ai ba Najeriya kada yake bara ba ana yin sa kasashe irin su Malaysia da Masar da Mauritania da sauransu saboda haka me yasa yake ba daidai ba a Najeriya din nan kuma shin bai kamata a ce iyaye sun bada wani abin ihsani ga malaman da za su hannunta yaran su ba sannan ba da ba haka me zai faru bayan an ga bayan corona din nan za a bari yaran nan almajirai su dawo ko kuma yaya to yanzu kam na zamu yi bankwana da ku a madadin su malaman namu wato Sheikh Halilu Maraya da Sheikh Jamil Albani da kuma musamman shi wakilin namu Isalin Ikara ni ne Ali Mustafa Sokoto a Washington DC sai anjima
to madalla a gaida Aliyu Mustafa Sokoto Yanzu ga zangon shirinmu na ƙarshe wato labarai a takaice.
Shugaban Amurka Donald Trump ya ce waɗanda suka yi zanga-zanga ta hanyar tashin hankali a ƙasar sun aikata abin da ya kira ta'addancin cikin ƙasa. Yana mai shan alwashin cewa zai kawo ƙarshen abin da ya kira bore da karan tsaye da doka a faɗin ƙasar. A halin da ake ciki kuma tsohon shugaban Amurka Barack Obama ya ce ya kamata Amurka wanda ke zanga-zanga kan mutuwar George Floyd sai amfani da wannan fargar da suka yi wajen cimma sahihin canji ta wajen shiga harkokin siyasa a wuraren da suke sakamakon gwajin gawa wanda dangin marigayi George Floyd suka sa aka yi ya nuna cewa shakewa ce ta yi sanadin mutuwar sa a makon jiya lokacin da wani dan sanda a Minneapolis ya sa gwiwar sa kan wuyar Floyd din ya danne na tsawon mintoci da dama Hukumomi a birnin Wuhan na kasar China sun ce sun yi ma ilahirin mutanen birnin gwajin cutar COVID-19 wanda hakan na ɗaya daga cikin matakan da kasar ke ɗaukawa na maido da ƙwarin gwiwar 'yan ƙasa da kuma harkokin tattalin arziki. Maganin nan na Remdesivir ya nuna sakamako mai fa'ida musamman ma a jikin mutanen da cutar COVID-19 ba ta yi musu tsanani ba a gwajin baya-bayanan da aka yi a cewar masu ƙirƙiro maganin a jiya Litinin. Hukumar Lafiya ta Duniya WHO jiya Litinin ta tabbatar da wata ɓarkewar gunyar cutar nan ta Ebola a Jamhuriyar Demokaradiyyar Congo a daidai lokacin da ɓarkewa ta farko ta fara nuna alamar kawo ƙarshe.
To ma sauraron mu da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci. Amma idan Allah ya kai mu anjima da hantsi ƙarfe 8 agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi. Wato 7 kenan agogon Ghana. Za mu kawo muku wani sabon shirin. Yanzu a madadin Ibrahim Ta'almisi Garba da ya tayar da gabatar da shirin. da CD wanda ya hada shirin ya kuma bada umarni ni Madina Tahiru ne shi fatan
Bonjour, au micro Idrissa.